sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 10 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakub makerin ya tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger na ci gaba da gudanar da wani gagarumin kamfe na allurar rigakafin cutar malaria a yankunan karkara. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yanda son kuɗi da abin duniya ke kai wasu ga kashe mutane har ma da cin namansu wanda Sadu Malumfashi zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar COVID a wani birni da ke kusa da Beijing a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron cikin kwanaki biyu. Jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki akan mazauna yankin Tianjin a kokarin dakile yaduwar cutar. An dakatar da zirga-zirgar motocin bus da jiragen kasa tsakanin Tianjin da Beijing. A Burtaniya kuwa ana shirin fara fadakar da jama'a tare da yin kira ga mata masu juna biyu da su yi rigakafin COVID bayan da ma'aikatar lafiyar kasar ta gano cewa kashi 96.3% na masu juna biyu da aka kwantar asibiti saboda alamomin COVID-19 ba su yi rigakafin cutar ba. A kasar Cyprus, jaridar Cyprus Mail ta ba da rahoton cewa wani masanin kimiyya a jami'ar Cyprus da tawagarsa sun gano wani sabon nau'in COVID. Dr. Leontios Kostrikis ya faɗa wa jaridar cewa Deltacron na da ƙwayoyin halittar nau'in Delta da kuma na Omicron. A India, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗa a yau Litinin cewa an samu mutum 179,723 da suka kamu da COVID cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Jami'an diplomasiya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva mafarin jerin tattaunawa a matakin koli da za su yi a wannan makon game da dimbin dakarun da Rasha ta jibge a bakin iyakar Ukraine, kuma Rasha ta buƙaci tabbacin tsaro daga kasashen yammacin duniya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce an fara ganawar ne kafin karfe 9 na safe a gogon yankin, yayin da ya jaddada cewa bangaren Amurka yana shawarwari ba ma da Ukraine kadai ba amma har da kungiyar NATO da sauran wasu abokan hulɗar kasar a fadin kasashen Turai. Bayan tattaunawar ta Geneva, ana sa ran Rasha za ta yi zaman shawarwari da NATO a Brussels ranar Laraba da kuma cibiyar kungiyar haɗin gwiwar tsaro a Turai a ranar Alhamis a Vienna. Gabanin taron na yau Litinin tsakanin Rasha da Amurka, manyan jami'an diplomasiyyar kasashen biyu ba su bayyana ƙwarin gwiwa ba sosai akan cewa za a sassauta zaman tankiya tsakanin kasashen a wannan makon. Kotu ta yanke wa shugaban Myanmar da aka hambarar Aung San Suu Kyi hukuncin daure shekara 4 a gidan yari saboda mallakar wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba da kuma saba matakan kariyar coronavirus. Wata majiya da ke da alaka da wata kotu a Naypyidaw babban birnin kasar ta faɗa wa kafofin yada labarai cewa an yanke wa Suu Kyi hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara biyu saboda saba dokar fidda kayayyaki waje da shigo da su Myanmar a lokacin da ta shigo da wasu na'urorin sadarwa na radio biyu da ake kiran su walkie-talkie da Turanci. An kuma yanke mata ƙarin shekara biyu a gidan yari saboda saba dokar kariya daga annoba ta kasar a lokacin da ta saba matakan kariyar coronavirus. Yanke hukuncin na yau Litinin na zuwa ne fiye da wata daya bayan da aka yanke wa Suu Kyi hukunci akan haddasa tarzoma da kuma wani hukuncin daban na saba dokar kariya daga annoba saboda saba matakan COVID-19 a lokacin da ta yi yakin neman zaben yan majalisa a shekarar da ta gabata. Da farko dai hukuncin shekara 4 a gidan yari aka yanke mata, amma shugaban sojojin da ke mulki a kasar Min Aung Hlaing ya rage shekarun zuwa rabi. Jami'an kasar Kazakhstan sun ce har da yarinya ya shekara 4 cikin mutanen da aka kashe a zanga-zangar da aka yi a makon da ya gabata. Hukumomi sun ce an kama mutane 5,800 dangane da zanga-zangar. A kokarin dakatar da zanga-zangar, shugaba Kassim Jomata Tokayev ya bada umarnin harbi har lahira, abinda ya ba jami'an tsaro damar budewa masu zanga-zangar wuta ba tare da kashedi ba. Shugaban na kasar da ke tsohuwar tarayyar Soviet ya kuma buƙaci shugaban Russia Vladimir Putin ya taimaka wajen murƙushe masu zanga-zangar. Russia da mambobin wata ƙungiyar haɗin gwiwar tsaro da yawa a wasu yankunan Turai da na Asiya sun mayar da martani ta tura dakaru. Ƙarin farashin man fetur ne ya haddasa zanga-zangar wacce ta bunƙasa zuwa nuna rashin jin daɗin mulkin kama-karya a ƙasar. Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonan tsohuwa da gwamnati mai gigi ta hankali a jiya Lahadi akan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabannin sojan ƙasar, inda wata ƙungiyar likitoci ta ce an kashe wani daga cikin masu zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi tattaki daga Omdurman zuwa Bahari, birane biyu da ke kusa da Khartoum babban birnin ƙasar, inda suka yi tarera waƙoƙi suna caccakar shugaban soja Abdul Fattah al-Burhan, wanda ya karɓi mulki a juyin mulkin da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba, abinda kuma ya kawo ƙarshen yarjejeniyar mulkin haɗin gwiwa da farar hula. Wani mutum ya mutu bayan da aka jefe shi da gwangwanin barkonan tsohuwa, a cewar ƙungiyar likitocin Sudan da ke marawa masu zanga-zangar baya. Ko da yake bata bayyana inda mutuwar ta faru ba, hakan yasa adadin farar hula da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin, a cewar kungiyar likitocin, waɗanda kuma suka zargi sojoji da kai samami a cibiyoyin lafiya da ake kula da masu zanga-zangar da suka jakkata tare da musgunawa ma'aikatan cibiyoyin.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla. Sanadiyyar yawaitar masu kamuwa da cutar kwalera a birane da ƙauyuka a jamhuriyar Nijar a kowace shekara, musamman lokacin damina, abinda ke haddasa mutuwar mutane masu tarin yawa a kowace shekara. Shi yasa hukumomin ƙasar kaddamar da wani gagarumin yekuwar bada rigakafin wannan cutar da ake yi a kowace shekara a sassan ƙasar. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Kasancewa a shekarun baya-bayan nan yankuna masu tarin yawa ne a jamhuriyar Nijar ke fuskantar allobar cutar kwalara mai sawar zawo da amai babu ƙaƙƙautawa. Shi yasa hukumomin ƙasar kaddamar da wani gagarumin gangamin wata yekuwar bayar da magungunan rigakafin wannan cutar ta kwalara da ke hallaka mutane masu tarin yawa a duk faɗin ƙasar, musamman a lokacin damina. Rigakafin na shahuwar birane da ƙauyuka yanzu haka ta hanyar bi gida-gida da malaman asibitin ke yi. Mala Asuman Abdu shine ke kula da hulɗa da jama'a a babbar asibitin birnin Kwanni.
Lalle hakikan to rana 8 ga wannan watan kin fara wanga aiki na gangami na ba jama'a wanga magani da ke kasance a riga kai da kamuwa da wannan cuta ta zawo da amai da muke cewa kolera. Domin kowa ya san wanga shekara da har shekaru uku da suka wuce can gaba mu huskanci waga matsala ta cutar zawo da amai. To ganin haka ne masu hannu da shuni da tare da jan kokarin gwamnatin ƙasar mu yawa Allah ya samu ka samu wa'anga maganuka na rigakafi da wannan cutar kin.
Su ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana gamsuwarsu game da wannan yekuwar ta rigakafin cutar kwalera a dukkan faɗin ƙasar.
Shi a kula don saboda inda duk magabata suna kula ma talakawansu. To kaga abin daidai kenan. An ce gida-gida za a shiga. To kuma kaga zuwa shiga gida-gidan nan kuma haka ne shi ma alheri na. Dan duk wanda ya zamba iya taya an ka kai mai abu gida ne. Kaga an kyauta mishi. Rashin lahiya nan ka san ko kwanaki da tashi haka. Mutane an ka tattara da mutane duka a kowa da kowa suna zuwa. Duk wanda abin ya same shi ya zo kuma maraba akai da shi. Dan abubuwa dan maganin kadan ne na za a ci aka sai.
To sunana Muhammadu Bello mai dinki tsohuwar tasha. Wannan rigakafi yana da kyau gaskiya shi bismillah. Sannan kuma ai abin yabawa na ga gwamnati da ta tagaza tawa mutane wanga abin hikima, saboda ai kaga bara shekarar ta wuce mutane sun samu matsala kame da irin wannan kurayen wannan matsalar kwalara din. Kwalara mugun ciwo na, in an ka samu irin wannan ƙarfin gwiwa na gwamnati wallahi ba sai yayi sauki. Sannan su kuma magidanta za su kula da irin sha'anin gidajensu, saboda wannan kwalarar tana iya tasowa da cikin gida ga kazanta a bar kwanoni an ci abinci a bar kwanoni yashe koda su zo su taba koda in sun haga mataba yara su ko kusa abinci su ci. Ana iya samun matsala wannan wurin.
Tela, mu muna jin dadin da an ka hito da wannan tsari yanzu wallahi. Abun yayi shawa. Kuma wallahi ni ji an yi min shi lahiya launa wallahi. Ubangiji Allah tabbatar da alheri.
Tabbat. Wannan matakin da gwamnatin ta Jamhuriyar Niger ta dauka na yin gangamin rigakafin cutar kwalara zai sawar ɗan ƙasar su yanke fargabar fadawa tarkon allubar kwalara nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausar Muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Har yau kar a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Fadar Lada fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da rahoto na musamman akan yanda son kuɗi da abin duniya ke kai wasu ga kashe mutane da macin naman su, wanda wakilin mu Sani Shaibu Malumfashi ya hada mana. Ga kuma rahoton.
Hausawa na cewa neman kuɗi makahon ciniki. Rayuwa kawo ba ta yi sai da kuɗi. Da yawan jama'a sukan hallaka kawunansu wajen neman kuɗi ta kowane hali. Galibi kuma hanyoyin da akan bi na samu kuɗi tashi guda sukan saba su ci karo da dokokin mahallicin kowa da komi, ko da wani addini mutum yake bi. A iya cewa wannan nema yake jefa matasa da kuma magidanta irin masu raunin zuciya da imani da kan biyewa bokaye suna sanya su su yi wasu abubuwan bisa cewa in sun aikata abu kaza za su samu arziki da kuɗi na fitar hankali har ma da ɗaukaka. Ganau kuma jiyau abu ne da zai kawar da duk wani batu na waiwai. Domin an kama wani a garin Zamfara da ke cin naman mutane. Wannan babban abin mamaki, ta'ajjabi da kuma ɗaura kai ya auku ne a birnin Gusau a lokacin da mahukunta wato jami'an tsaro suka kama wani wanda ake zargin matsafi ne mai cin naman mutane mai suna Aminu Baba mazaunin unguwar Locus a nan birnin na Gusau. Ga kuma yadda tuhuma da aka yi masa.
Me kai? Me sunanka?
Baba.
A ina kake sana'a?
A cewar Aminu Baba yana sayen duk kayan ciki da aka kawo mai na mutum akan kuɗi naira 500.
Me aka kawo maka?
Na canji mutum.
Nawa ka bayan lokacin da aka kawo ma?
Waya kawo mai?
Waya kawo maka?
Wani yaro ne bonka.
Me sunan shi?
Wallahi ban san sunan shi ba.
Ya baka san sunan mutum ba kuma kana hulɗa da shi?
Wallahi ban san
sunan shi ba.
Ka faɗa mana gaskiya. Kana ji? Bayan hanji sai mai aka kawo ma?
Sai makogaro.
Makogaro? Menene kake yi da shi? To kana yin shi akan me kake cin shi?
Ka ba ma wani dai.
Ka faɗa wanda ka ba shi. Ya baka ba kowa ba. Kana yin haka ne saboda amfanin kanka? Ka tabbatar da an kawo ma hanji da makogaro? Haka ne?
A bayan an gama yi wa mai cin naman mutane Aminu Baba tambayoyi, sai aka juya ga wasu matasa uku wanda shekarunsu dududu yake kasa da shekaru 22, wanda kuma suka amsa laifinsu na aikata kisan kai ba ɗaya ba ba biyu ba. A lokacin da shi gwamnan jihar Dr. Bello Matawallan Maradin ya yi masa wannan tambayoyi kai tsaye domin yana ta jin labarin ne tamkar kaman almara ne bisa tunanin wannan al'amari. Ga kuma yadda tambayoyin nasu ya kasance.
Shi mutumin suna ya saka mutum nawa ka kashi?
Alhaji Abubakar.
Mutum biyu.
Wannan nawa ku?
Kuma duk kana kai mai? Kuma yana biyan ka? Baka san sana'a shi?
Baka sana'a ta yi.
Wagga abu ita ce ka sai da kuɗin da aka baka da ka kashe wannan yaro?
Wannan ga kuɗin tun ke hannu ta.
Ka sace?
Ko
sace ta kai tun ke? Ba ta sani ba. Ka sace? Nawa ka sai da tun ke?
Rauna yan ban sa da.
Ina mahaifinka?
Ya rasu. Saboda wana gura ma ba shiru shayi ya kai. Shi kuma gura shi ya kawo
kawo. Kai kuma fa?
Ni kuma ba ni sana'a ko ni in ba wanga ban da sana'a a kai ne to kashe mutane
yanzu kai yaro kada an ka saka wanga abun ba kai nadama ba yanzu ba ka jin tsoro abin da kai da ka ji abokinka da ka kai shi aka kashe shi yanzu ba ka ji tsoron komai ba to me yasa ba ka faɗi ba da ka ji tsoro ka ka faɗa mahaifiyarka
Rashin
lahiya
da kai ya sa wa mata wani abu da dama da an haɗi musu da kama rashin lahiya to su da babun mura to shi ne ban haɗi mata.
Kai me yasa baka ji tsoro ba?
A yi gaske Allah tsoro da an mata shi da yawa. Ni ina tsoro gaske Allah tsoro da an mata shi da yawa.
Mahalkin ni me ka kama?
Ya yi yawa mahalkin da ya yi an hanyar shi cin kwanu ga shi ina har'a.
Sannan kowa ne cewa cin naman mutum dai haramun ne ga kowane irin maloki kuma ko ina yake kuma kowane jinsi ne. Shin me ke hukuncin wanda ya aikata kisan kai ba gaira ba sabba bisa kowane wa dalili? tambayar kenan da na yi wa shugaban alamomi na jihar Kaduna Sheikh Saleh Dan Kano.
Allah madaukakin sarki da ya haɗa mutum ya kashe kanshi, ma'ana Allah hana mu kashe kawunan mu, ballanta na dan adam ya kashe wani dan adam. Kai baka halicci mutum ba, kaga baka kashe shi ba. Allah shi ya halicci bayansa kuma ya haramta zubar da jininsa da balle kisa, wanda duk ya kashe wani ya ɗebo wa kanshi musiba, wanda ya riga ya dawo da kanshi a cikin wutar jahannama kamar yadda Allah ya alƙawari, wanda duk ya kashe wani zai dawo mu a cikin wutar jahannama kuma har abada, da fitintinu da tsinuwa da musibu har gudu. Suna yi don neman duniya ne, kuma duniya ba madawama ba ce, ko ka same ta ba wai yana nuna za ka dawo mu cikin duniya ba ne, kuma za ka je ka haɗu da wanda ya halicce ka, kaga akwai hadari. Allah sawalla.
Cikin alhamma Sheikh Saleh Dan Kano. Wani al'amari mai kama da wannan shi ne da ya fito cikin jawabin da mai martaba sarkin Dankon Bukuyin Alhaji Muhammadu Usman Junaidu, wanda yake jawabi sa'ilin da gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalli Lamuradin ya kai masa ziyarar ta'aziyya a fadarsa dangane da mutanen da aka kashe a Bukuyo da Anka a cikin makon da ya gabata, inda mai martaba ya taɓo wasu batutuwa da suka zo daidai da abinda malam ya yi bayani a can baya, irin abubuwan da ke jayo fushin Ubangiji.
Kuma su abubuwa muka jawo da ita ne, sai mu sa wasu ciki. Mutum guda ya ga damar jawo matsala da ta gane al'umma, to waɗannan masu jawo su mutu ya roƙo Allah su tona masa ciki. Suna nan suna ciki kuma sun kusa yankunan da ta Allah. Ina tsammani in Allah da wannan abin da aka yi wannan yake da goyon na ƙarshe da ya ta Allah. Domin ba za mu fata ba za mu ci da ƙarfi kuma da wani ba mu ta Allah. Kuma ku ƙara jan kuna mutanen wasu abubuwa da ake da ɗan da Alƙur'ani, kuma ba mutane suna shirya da shi ba. Idan da mun dogara da kai bisa wani wanda ya yi wani abin da bai kamata ba, wanda ke duk irin wannan abubuwa suna shirya abin da ke jawo mafi ba da al'umma.
Wannan masifu da muke fama da su irin na fita tambaya da na yi wa Sheikh Imam Rabu Zaria Danjin mafita a wannan al'amari.
Abin da zai fitar da mu daga cikin wannan musifa tilas ne sai mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Fitincinu sukan taso yayin da al'umma suka zanto sun saba ma Allah, Allah sai ya jarabce su da musibu da fitincinu kamar yadda ya jarabce al'ummomin da ke bayan mu. Kuma lallai in ana so a fita a cikin wannan ta bangaren gwamnati, sai ta zanto tana hukunta dukkan waɗanda aka kama suna da hannu a cikin irin waɗannan ɗaukan nauyin masu irin wannan aikace-aikace, ko kuma wanda su kai tsaye da rasu ke yin irin waɗannan aikace-aikace din. Amma madaman gwamnati ba za ta riƙa hukunta masu irin waɗannan laifuffukan ba, to wannan ba zai zama to na baya sun samu darasi su ga ashe laifi suke aikatawa ba. Yana daga cikin musifa a ce a ƙasa ya zanto babu doka, wanda aka kama shi da irin wannan laifi bayan kwana biyu sai kaga an sako shi ya fito. An ta samun irin waɗannan misalan, to kuma hukuncin a yi shi a bayyane jama'a su gani sai ya zamanto kyakkyawar misali, to shi ne za a samu fita daga cikin shi. Sannan kuma mu miƙe gwamnati ta riƙa ɗaukan nauyin malamai a cikin ƙasa suna ta addu'o'i wadda Allah zai kawo mana zaman lafiya, madaman babu addu'a ba za mu fita a cikin musifa ba. Kuma
Sanjar Malumfashi Mura Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Ƙasar Senegal ta sha da kyar a wasanta na farko na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a ƙasar Kamaru. Wasan na Senegal da Zimbabwe dai ya yi zafin gaske ba kamar yadda aka yi hasashe ba. Kafin aminci na ƙarshe, Senegal ɗin ta sami zura ƙwallo ta hanyar bugun fenalti. Sadio Mane ne ya zura mata ƙwallon da ya ba ta nasarar doke Zimbabwe ɗin da ci ɗaya da nema a wasansu na farko na rukunin biyu. Ƙasar ta Senegal dai na cikin ƙasashe na gaba-gaba da ake hasashen za su iya lashe gasar ta bana. Kasancewar yanzu haka ita ce ta farko a nahiyar Afirka a jadawalin mafibitan ƙasashe ta haujin ta maula na hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA. To sai dai tauraruwar ta bata haska sosai kamar yadda aka zata ba a wasan nata na yau da Zimbabwe, bayan da ta sami tafiya gasar da 'yan wasa 17 kacal a maimakon 28 sakamakon matsalolin da suka shafi cutar coronavirus da kuma raunuka. A ɗaya wasan rukunin na biyu kuma Guinea ta doke Malawi da ci ɗaya da nema, wanda ya bata damar samun maki 3 daidai da Senegal. A rukunin C kuma kasar Ghana ta sha mamaki bayan da Morocco ta doke ta da ci 1 da nema, yayin da kuma kasashen Gabon da Comoros suke can suke fafatawa a halin yanzu. A jiya Lahadi ne dai aka soma gasar ta bana tare da kasashe 24 a karon farko, inda wasan farko mai masaukin baki wato kasar Kamaru da waiwayin baya ta doke Burkina Faso da ci 2-1. Burkina din ce dai ta soma zura kwallo a ragar Kamaru a wasan nasu na rukunin A. To amma kuma kasar ta Kamaru ta sami bugun penalty har sau biyu, wadanda kuma duk ta sami zura kwallo a cikin su. Haka ajiya din Kebba ta yi galabar doki kasar Habasha da ci 1 da nema a rukunin na A. A gobe Talata ne kuma za a yi karon battar karfe tsakanin Najeriya da Masar, inda kuma Sudan za ta kece Reni da Guinea Bissau duk a rukunin D, bayan wasan farko ta rukunin E tsakanin mai rike da kambin gasar wato Algeria da kuma kasar Saliyo. A Ingila, dan wasan kungiyar Manchester United Edison Cavani ya ce baya hanzarin neman barin kungiyar a kasuwar cefa ne ƴan wasa mai zuwa a cikin watannin na Janairu. Kontrajin Cavani zai karkare a United ne a ƙarshen wannan kakar wasanni, yayin da kuma ake bayyana tababa kan makomarsa a kungiyar. To sai dai wasu majiyoyi sun musanta raɗe-raɗin da ake yi na yiwuwar komawar ɗan wasan ɗan ƙasar Uruguay zuwa Barcelona ta ƙasar Spain, a yayin da mai horar da ƴan wasan kungiyar ta Manchester United Ralf Rangnick ya tabbatar da cewa yana da buƙatar ci gaba da kasancewa da ɗan wasan mai shekaru 34 a Old Trafford. Rangnick ya bayyana cewa ya tattauna da ɗan wasan a wannan makon, inda ya tabbatar masa cewa bai da buƙatar sauya sheka, haka kuma ya ji da damar samu bayarsa ga kungiyar ta Manchester United. Murtala Faruk Sanginna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar COVID-19 a wani birni da ke kusa da Beijing, a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa, saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron cikin kwanaki biyu. Jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki akan mazauna yankin Tianjin a kokarin daƙile yaduwar cutar. An dakatar da zirga-zirgar motocin bus da na jiragen ƙasa tsakanin Tianjin da Beijing. Jami'an diplomasiya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva, mafarin jerin tattaunawa a matakin kole da za su yi a wannan makon game da ɗanban dakarun da Rasha ta jibce a bakin iyakar Ukraine. Kotu ta yankewa shugaban Myanmar da aka hanɓarar Aung San Suu Kyi hukuncin ɗaurin shekara 4 a gidan yari saboda mallaka wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba, da kuma sa'a matakan kariyar coronavirus.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan garin, Baba Yakubu Maikeli nake cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.